أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، wa musulmi da muka alƙa wannan masallaci mai tarihi albarka, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau muna rana talata, yau muna rana attalin 15 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda ya daidai da 25 ga watan uku miladiyya Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam shekara ta 2024. Dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka, muna cikin tafsirin surat An-Naba. Jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 20, yau da yarda Allah za mu tashi farkon aya ta 21. Faɗi Allah wa ɗaukakin sarki, inna jahannama kanat mirsada.
للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
الله مدوكي سركي باين يا جمع يا موجوا لليران ببن جوا سكان ما سكس كيا مركس كيا tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani. Allah bayan ya gama gaya mamu abun da zai waru a cikin wannan rana, cewa wannan ranar rana ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mata lokaci, lokacin da shi kaɗai ya san shi, kuma idan lokacin ya zo babu ƙari babu rage a gare shi. Tabbas Allah zai tada kowa ya saka ma kowa da abun da ya kasance yana aikatawa a gidan duniya. Allah sai ya shiga ba mu labari na yadda abun ya wakana, ya shiga yi min mudalla-dalla na yadda za a rarrabe mu. Shi ne sai yake gaya mu cewa inna jahannama kanat mirsada, lalle ita wutar jahannama ta kasance madakata. Lit-taghina ma'aba, ga wa'anda suka yi da gawa suka kafuce ma'ayoyin Allah makoma ce a gare su. Labithina fiha ahqaba, za su dawwama a cikinta shekaru aru'a. Allah madawakin sarki ya ce la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, ba za su ɗanɗana wani sanyi ba wanda zai rage musu raɗaɗin azaba, ko kuma wani abun sha wanda zai sa su samu sauƙin azabar da suke ciki. Illa hamiman wa rassama, sai dai ruwa wadanda suke al'umma masu ruwan zahi kenan, da kuma ruwan ciwunansu da kurajensu da ke hita da jikinsu. Allah madaukakin sarki ya ce ya zaru bifama, wannan sakamako ne wanda ya daidai da abin da suka kasance suna aikata. Innahum kanu la yarjuna hisaba, lalle su sun kasance a gidan duniya ba su tsoron gamuwa da wannan sakamakon nasu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, kamar mai tambaya yayi tambaya, dan bi Allah ya musu azaba, dan bi Allah ya musu tanadin wannan azabar da aka zana baya. Allah madaukakin sarki sai ce innahum kanu la yarjuna hisaba, saboda sun kasance a gidan duniya ba su yin tsoron wannan ranar, ba su tsammanin za a tada su a yi masu hisabi kan abin da suke aikata. Wannan shine laifi na wato laifi na bi Allah ce wa kadzabu bi ayatina kidza, sun karyata ayoyin mu iyakar karyata mu. Wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba, Allah madaukakin sarki sai ya ce bayan wannan dukkan abin da suka kasance suna aikata na kafirci da saban Allah da ƙaryata abin da manzo ya zo da shi, Allah madaukakin sarki ya ce ahsaynahu kitaba, mun kididdige shi ko mun rubuce shi. Fazuqu falan nazirakum illa adaba, dan haka ku dandane za a ce musu ku dandane wannan azabar da kuke ciki. Falan nazirakum illa azab, ba za mu ƙara muku ba komai sai kuma wata azab. Wannan hali na waɗanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki kenan. Allah ya shiga ba mu labari ta yaya wannan rarrabewar za ta kasance, wacce ce makoma ta waɗanda suka yi imani, wata ce makoma ta waɗanda suka ji tsoron Allah suka karɓi abin da annabawa suka zo da shi. Allah madaukakin sarki sai ya ware da kafirai, ya ware da waɗanda suka yi dagawa, suka ƙin yin imani da abin da manzo yake kira su da shi, ko kuma sun yi imani amma suka ƙi bin dokokin Allah madaukakin sarki, suka saɓa ma Allah. Dukkan wannan suna shiga ƙarƙashin wannan azaba da Allah madaukakin sarki ya tanadi ranar gobe da kiyama. Allah yake cewa inna jahannama kanat mirsada, lalle ita wutar jahannama ta kasance madakata ce, tana jira kuma tana lura da waɗanda shikarta ya zama wajibi a gare su, babu wanda ya isa ya huce mata. Shine abin da Allah madaukakin sarki yake cewa ta kasance madakata ce. Allah subhanahu wataala ya sa ta kamar yadda zaka ke ganin ana sa mai gadi ko mai kula da wani abu ko ma menene a bakin kowa, yadda babu mai shiga ya wuta a wannan gurin bace ya sani. Idan aka ce ku shiga wanda ya shigo wannan masallacin sai mai kaya kala kaza, to zai tsari zai dinga rasu ya dinga kallo duk wanda bai da irin wannan kayan ba zai shiga, wanda ke da irin wannan kayan kuma idan ya zo zai bar shi shiga. Allah madaukakin sarki yake cewa lalle ita wutar jahannama ta kasance madakata ce ta waɗanda suka kafirce ma Allah, suka kafirce ma ayoyin Allah, suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko waɗanda sun yi imani amma imanin nasu bai hana su komai ba, suna aikata duk wani laifi da Allah madaukakin sarki ya hana aikata, ko kuma suna kauce mata farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna yin addini a kansu, suna yin addini yadda suka ga dama ko yadda muka ga kakanni da uwaye suna. Wani lokaci har za a karanta musu sunnan manzo su ce ƙarya ce, wannan duk yana cikin ƙaryata addini. Allah madaukakin sarki ya ce jahannama tana nan tana jiran waɗannan mutanen ranar gobe da kiyama. Kuma malamai suka ce faɗa Allah madaukakin sarki kanat mirsada, wannan dalili ne mai nuna cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci wutar jahannama, tana nan Allah ya halicce ta, tana nan kuma tana tarakkuri tana kallon duk wanda Allah ya riga ya rubuta mu shiga a cikinta to ba zai kuce mata ba zai cire mata. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa ranar gobe alkiyama wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hatman maqdiya, babu wani daga cikin ku ya bayan adam face sai ya fita kan wannan waje. Wannan kuma nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya dauka, kuma ya zama cilis. Tabbas ne a Allah ya cike wannan alƙawari, ya yi niyyar sai ya cike shi. Sai ya ce kana ala rabbika hatman maqdiya, ya kasance nauyi ne wanda dole Allah sai ya zartar da shi. Babu wani abu da zai sa Allah madaukakin sarki ya sa kowa ya watsa ta wutar jahannam. A gaba Allah ya ce thumma najil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya, sannan za mu tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah, waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da abin da manzo Allah ya zo da shi, suka yi aiki na kwari, waɗanda ba su kasance suna saba ma Allah, Allah ya ce za mu tseratar da su. Su kuma kafirai azzalimai, waɗanda suka zalunci kansu, zalunci babba na kafirci na shirka, ko kuma zalunci karami na saban Allah madaukakin sarki, Allah subhanahu wa ta'ala ce za mu bar su a cikinta, tana mai jansu za su wada a cikinta. Allah madaukakin sarki ya yi wa mutsari. Haka Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin Abi Huraira da Abi Sa'id al-Khudri. A cikin hadisi mai tsawo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yudrabu siratu baina zahranai jahannam fa akunu ana wa ummati awwal man yujiru wa la yatakallamu yawma idin illa rusul. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a buga sirati, za a sa sirati a musawutan jahannam, a aza sirati. Manzo Allah ya ce za mu kasance da ni da al'ummata, mu ne warkon waɗanda za su fita wannan sirari, mu ne warkon wanda za su bi su wuce ta wannan sirari. A ranar babu wanda ya isa ya yi magana sai manzanni, su ma manzanni abinda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce suna cewa Allahumma sallim sallim, suna ya Allah ka sanyaya, ya Allah ka kawo sauki. Manzo Allah ya ci gaba da babu labari ya ce wa fi jahannama kalalibun mithlu shawki sa'ada, ya ce a kan wutan jahannama akwai wasu kusoshi ko kuma wasu makama da aka lallaka, kai ka ce wata kalai kaya ce wadda a lokacin kayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali da ita, ita ce kayan da ta yi kowace kaya tsini da zayi da kuma kwari. Manzo Allah ce kai ka ce wannan a tsunguna da aka sa a wannan wutar kamar wannan kaisi. Allah ya ce sai gaira annahu la ya'lam qadra izmiha illa Allah, sai dai babu wanda ya san girman wannan tsunguna da zahirinsu da tsananin yadda suke da azaba ce sai Allah madaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taqafun nasa bi amali, wannan tsungunan suna hizgan mutane da ayyukansu. Fa minhum man yumak, daga cikin mutane akwai wanda zai halaka, wanda waɗannan karawunan waɗannan tsungunan da aka sa za su hizgo shi ya wada cikin wuta. Allah ya yi mamu sani. Wa daga cikinsu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minhum man yarkad mai wa minhum man yukhadda, daga cikinsu akwai wanda zai gudu ya tsira kenan sun bayani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai tsallaka ya tsira. To wannan shine sirat, wannan ita ce wutan jahannama wanda Allah madaukakin sarki ya cewa innaha kanat mirsad, lalle ita ta kasance madakata ce wanda kowa sai ya fita kanka. Dan haka ya rage gare ni, ya rage gare ka, ya rage gare mu baki da kowa ya shirya ma kanshi aikin da zai sa ya tsallake wannan wutar. Amma dai kam tabbas sai an fita kanka. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu wasu za su halaka cikin wannan wutar da ayyukansu, wasu kuma za su tsira da ayyukansu wanda suka kasance suna aikatawa. Kenan ya rage da mutum. ko yayi aiki wanda zai sa ya tsira daga wannan mutum, ko kuma yayi aiki wanda zai sa ya wada daga cikin wannan mutum. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Lalle mun shirye da dan adam hanya, mun gwada mai tafarki wanda yake da tsira, mun gwada mai hanyar wanda idan ya bi ta zai tsira zai kukuta da rayuwar shi ranar gobe da kiyama. To in ma ya gode mu ya bi wannan hanyar, ko kuma ya kasance ya kasance cikin ƴan wuta, Allah madaukakin sarki ya yi mu zai. Allah ya ci gaba da cewa mu littafina ma'a, lalle ita wannan mutai ta kasance makoma ce ga wa'anda suke sun yi dagawa, wa'anda sun wuce iyaka a cikin kafirci, sun wuce iyaka a cikin saba ma Allah madaukakin sarki. Allah subhanahu wataala sai ya saka musu da wannan mutai cewa za su kasance ita ce makomansu, ita ce za su rayu a cikinta, rayuwa wadda take ta har abada. Saboda malamai sun yi sabani akan wuta za ta kare ko ba za ta kare, amma mafi abinda malamai suka rinjaya shi ne ɗan wuta za su dagwama a cikin wuta ne har abada, ba za ta kare ba. Kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mu ba a rage musu azaba, ba a yanke musu azaba, kowane lokaci kara musu narkin azabanan azaba ne. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa la yamutuna fiha, ba su rayuwa a cikin wannan wuta kuma ba za su mutu ba a ciki. Allah subhanahu wataala ya gaya mu kullama khabat zinahu sa'ira, duk lokacin da wutan nan tattai ta yi neman ta noke ko ta sike, Allah subhanahu wataala ce sai mu kara musu azaba, mu kara hura ta ta kara karfi ɗan wuta su kasance a cikin ta. Yadda Allah subhanahu wataala ya ce wannan littafina ma'ab, ita wannan wutan ta jahannama makoma ce wajen dagwama ne ga waɗanda su sun kafirce ma'ayoyin Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa bai dagwama cikin wuta wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai daidai misalin ƙwarar zarra da imani, amma zai yi kaso a ciki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu wa minhum man yubaq, daga cikin mutane al'ummar shi akwai wanda zai halaka bi amali da ayyukan shi. Daga cikin al'umma annabi Muhammad yake musulmi ne, amma ayyukan shi sun wajabta mishi shiga wuta. Allah subhanahu wataala zai bar waɗannan tsunkunan su kama shi shiga a cikin wannan wuta, ya yi kaso daidai abinda Allah ya riga ya rubuta mishi na kaso a ciki. Ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a hindo su a kai su a kan wasu ruwa waɗanda ana ce masu nahrul haya, ruwan rayuwa. Za su sha wannan ruwa a wanke su su ƙara hitowa a sake halittarsu. Allah madaukakin sarki ya yi umarni duka a sa su a ciki. Wannan wanda ya mutu bai shirka ce, amma wanda ya mutu yana shirka ko ya mutu yana kawo, to wannan zai dangwama a cikin wuta ne na har abada. Saboda Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa innahu la yaghfiru an yushraka bihi, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah zai gafartawa idan ana shirka da shi, idan aka shirka da shi, amma yana gafarta kuma bayan wannan ga wanda ya gada. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabban shi sai yake gaya musu cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna, to duk wanda ya mutu bai gama Allah da wani abun bauta cikin bautar shi zai shiga aljanna. Abizar sai mamaki sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa sarq, ko da yayi zina yayi sarq, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarq, ko da yayi zina yayi sarq. Abu Zar ya ƙara maimaitawa, ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa in ragima anfu abida, ko da Abizar bai so ba haka hukuncin yake. Idan mutum ya mutu bai gama Allah da wani a cikin bauta, bai shirka ke nan, bai so, bai duba, bai niyan kaga aljanna, bai neman wani biyan bukata ga wani Allah wanda ba Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai shiga aljanna. shi yasa Imam Ahmad ya jawabi qaumin yukhrijuna minan nar ba'da mahtaraqu wa saru fahma, da wasu mutane yana daga cikin aqida al-sunna wal jama'a cewa da wasu mutane waɗanda za a hiddo su daga cikin wuta bayan sun kone sun zama gawa, Allah subhanahu wata'ala zai umarni a hiddo su daga cikin wannan wuta a sa su a aljanna. Wannan su ne usat masu saban Allah na mutanen al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matuƙa suna da imani za a yi musu azaba amma ba za su dangwama cikin wannan wutar ba har abada. Amma kuma duk wanda ya mutu yana mai shirka yana kafiri, to zai dangwama cikin ne har abada. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta gargaɗi, ya yi ta jan hankali, ya yi ta kiran famun shi, ya yi ta kiran haɗe shi, yana cewa ta roƙe shi duk abin da kake shi, saboda shi ba zai iya amfana mata koyi ba a wurin Allah. Shi yasa har a yau har a gobe za ka ji malamai kullum idan suna wa'azi suna cewa ka a yi shirka, suna ka a yi shirka, saboda haɗarinta mai girma ne, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari ma'abuta shirka zai dawwama ne a cikin wuta na har abada. Shi yasa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa, sahabban shi sun tambaye shi cewa ayyi dhanbu a'zam, ce wani zunubi ya yi girma, ya ba su amsoshi a tambayoyi daban-daban amma mafi yawancin amsar za ka iya ce al-shirku billah, a cikin wasu ruwayoyi za ka iya ce al-shirku billah, yin shirka da Allah, haɗa bautan Allah da ta wani mahanni. Shi ya sa da ya tashi yi ma sahabban shi wa'azi yake ce masu ijtanibu sab'al mubiqat, ku yi tsoron abubuwa guda bakwai masu halakar da ɗan adam. Abu na farko da ya gaya musu a cikin wannan abubuwan cin musu ya ashirku billah, shirka da Allah. Da haka da kuke jin malamai suna yawan maimaita shirka, suna yawan gayin shirka, saboda sun san babu abun da ke halakar da ɗan adam ya halaka har abada in ba shirka. Saboda idan aka yi rashin sa'a ya mutu yana yin ta, ya mutu bai tuba ba, to da shi da kafirin da bai furta la ilaha illallah ba duk dai a wurin Allah. Allah subhanahu wata'ala zai sa su a cikin wuta, za su dawwama a cikin wannan wutar har abada. Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu tsari ya kare mu daga shi daga yin wannan shirka, ya ce tafina ma'a, ita wannan wutan makoma ce ga wa'anda suke sun yi shirka da waɗannan kafiran da ake ta gayi. Tunda muka ware tafsiri kusan kullum surar da muka zo sai mun ji makoman kafirai, sai mun ji makoman wa'anda ba su yi imani ba. To ɗaya ne su matsayinsu ɗaya da wanda ya ce ya yi imani amma kuma idan matsalar shi ta tashi zai je yanka ma aljanna, idan ya shiga wani ƙangi ya rasa yaya zai je ya nemi taimakon nan wajen wani aljanna, ko ya je ya neme shi wajen wani malami, ya je ya nemi abin da babu mai yi sai Allah, ya je ya dinga neman shi a wajen wani mahalarci. Wannan duk bauta ma wani Allah ne wanda ba Allah, da kai da wanda ya ce babu Allah duk dai a wurin Allah, saboda shi ya ce babu Allah ne babu wanda ya halicce wannan abu, kai kuma ka ce a tare da Allah akwai wani wanda yake da kudura yana iya yin abin da Allah ke yi. Shi kuma Allah mai wajen sarki yana cewa ana agna shuraka'i an shirk, ni mawadaci ne ga dukkan waɗanda suke yin shirka da ni. Man ashraka man amila amalan ashraka fiyya ma'iyya ghairi taraktuhu wa shirka, duk wanda ya yi wani aiki ya gama ni da wani a cikin wannan aiki, ya mini kishiya tare da wani a cikin wannan aiki, Allah maɗaukakin sarki ya ce taraktuhu wa shirka, sai in bar shi da shirka shi, in bar shi da wanda ya gama ni da shi ya je ya yi mishi duk abin da yake so. Shi yasa an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zunubi ya yi girma, wani abu ya yi tsanani a wurin Allah, ya ce an taji ala lillahi niddan wa huwa khalaq, ka sa ma Allah madaukakin sarki abokin tarayya a cikin bauta tare da cewa Allah shi ne wanda ya halicce ka. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wannan talabin azama ne ya yi shi ne da kafirai waɗanda ba su karɓi shari'a ba, wanda ba su yi imani da abin da manzo ya zo ba ya zo da shi, kuma da musulmin da sun karɓi shari'a amma ba su aiki da ita sun walwale ta, saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda suna walwale wannan shari'a, abubuwa da yawa waɗanda malamai sun gaye su
idan mutun yayi su wannan musuluncin da yake kuri ne wannan gabas din da yake kallo yana sallah sunan nan da ake mushi na musulmi wannan abubuwan suna sa a yayi ta daga cikin wannan musulunci kuma sau da yawa zaka gani yau a cikin mutane da yawa suna aikata wannan abu kun ma dan rishin sani kun ma kuma da sani kawai an yi bris an sani amma kuma ana aikata Allah madaukakin sarki ya ce yayi kana da muta wanda tana nan a madakata tana jiran kowa duk wanda ya kasance aikin shi irin aikin kafirai to ba zai ci gaba daga wannan mutum ba zai kuta ba daga gare ta zai zo tsallaka sirani waɗannan tsungunan za su kama shi su je wa shi a cikin wannan mutum Allah madaukakin sarki ya ce ga lamisina fiha aqa wannan makomar ta su za su shiga a cikin ta za su dangwama a cikin ta har abada malamai sun yi sabani akan ma'anar ahqa wasu daga cikin malamai sun ce lokaci ne wanda yana da iyaka wasu kuma daga cikin malamai sun ce a bai da iyaka Allah subhanahu wata'ala bai iyakance shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki malamai suke cewa yanqusuna fi jahannam mudadan tawila lan tida'ala za su dawwama a cikin wutar jahannam lokaci wanda yake mai yawa ba su da karbi lokacin nan bai da shi kina Allah madaukakin sarki bai samu wannan lokacin karshe ba wasu daga cikin malamai sun raja cewa lalle wannan ahqaban su ne lokuta lokaci bayan lokaci wasu sun ce shekara 60 ne wasu sun ce shekara 70 ne wasu suka ce shekara 70 ne wasu suka ce shekara 80 suka ce shekara 80 a cikin kowace shekara akwai wata 12 a cikin kowane wata akwai kwana 30 to duk kwana guda a ranar kiyama a matsayin kamsuna alfa sanatin mimma taqulu a matsayin shekara 50 yake irin kididdigar da muke yi kenan koda an samu ahqaba alhiqab an samu shi adadi an ce shekara 80 to sai mutun ya yi lissafi ya gani shekara 80 kwana nawa za a samu cikin idan aka samu kwanakin sai ya buga duk kwana dai yana da shekara 50 a shekarun da muke kirga a duniya za ka gani kwakwale ta ka ba ta iya buga ma wannan lissafi kwakwale ta ka ba ta ɗaukar wannan lissafi kenan wannan ke ƙara tabbatar mu cewa kafirai za su dagwama a cikin wuta ne dagwama wadda take ta har abada saboda ahqab an ce kwana shekara 80 alisayin kiyama shekara 80 alisayin hukumu an ce duk kwana ɗai na kiyama daidai kwatancin shekara 70 yake shekara 50 yake kenan wannan ke tabbatar muku cewa ƴan wuta za su kasance a cikin wannan wutar wasu daga cikin malamai suka ce ai annahum labithuna fi an-nari aqab za su rayu ne a cikin wannan wutar wasu shekaru la yazuquna fiha bardan wala sharab ba su jin dandanan sanyi duk wani abu mai sanyaya jiki ba za su same shi ba a cikin wutar jahannam ko ba za su samu wani abun sha ba wanda za su sha su samu sauki sannan bayan wannan lokacin idan wannan lokacin ya kare suna cikin wannan azabi kuma za a zo musu da wasu sauran azabukunta kenan wannan ke nuna nau'uka ne na azaba kowane nau'i yana da shekarun shi haka Allah subhanahu wataala zai tayi musu azaba a cikin wannan ya tayi musu azaba a cikin wannan mutai suna masu dagwama a ciki har abada kamar yadda da yawa daga cikin malamai sun raja cewa lalle ɗan wuta za su dagwama ne a ciki har abada daga cikinsu akwai su Qurtubi akwai su al-Imam Shafi'i su Ibn Ashur su Ibn Qutayba da sauransu duk sun taikan cewa wuta ba ta kare ba Ibn Taymiyyah al-Littahi ya rubuta kan yin raddi ga wanda ya ce wuta za ta kare kenan wannan ke tabbatar mun wuta za ta dagwama Allah subhanahu wataala ya gaida dindai masu yawa a cikin alqur'ani inda wurare da yawa za ka yana khalidina fiha abada ma damat as-samawati wal ard za su dagwama a ciki har abada matuƙar sammai da ƙasai suna so da yawa Allah subhanahu wataala ya ce za su dagwama a ciki har abada shi yasa Allah madaukakin malamai suka ce dan haka babu wani lokaci da zai zo wutan nan ta ƙare dan wutan nan ma abuta wuta za su kasance a cikin ta ne har abada duk lokacin da ake yi azaba ta zo ta yi sauki Allah subhanahu wataala zai kara mata azaba Allah ya ga mu cewa duk lokacin da watan su suka toyi badallahu juludan ghayraha lidhul azab za mu sake musu wasu watu dan su kara daddana azaba Allah mai wajin sarki yace la yuquna fiha bardan wa la sharab ba za su dandana ba a cikin aljanna ba za su ji wani abu wanda zai sa su samu sanyi a jikin su ba za su samu kuma abin sha ba wanda idan sun sha wannan abu za su samu sauki a jikin su kenan kullun suna cikin azaba kawai mai tambaya yayi tambaya Allah subhanahu wataala sai yace illa habiban wa rasa abun shan su da abun da za su samu na inuwa ruwan zayi da kuma gassa shine ruwan da ke wuta daga jikin su duk lokacin da ake toye mutum ko duk lokacin da aka gasa wani abun gasawa aka azana ma ana gasa zaka ga ruwa suna wuta daga cikin wannan nasu to ɗan wuta za su kasance wannan ruwan da ke wuta daga cikin su na wannan azaban da ake yi musu su ne za su kasance ruwan shan su Allah madaukakin sarki yake cewa su ne za su dinga sha ruwa ne masu tsananin zahi duk lokacin da suka sha wannan ruwa Allah subhanahu wataala ya ga mu za an hanyoyin su duka za su zube duk lokacin da suka nemi a ba su ruwa fasu ma'an hamiman faqatta ma za a ba su ruwa waɗanda suke masu zahi ruwan nan za su ciccire musu ɗan hanyoyin su Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa alladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal junub Allah subhanahu wataala ya ga mu waɗanda suka kafirta ana sa musu tufafi waɗanda tufafin nan na wuta ne ana zuba musu daga saman su saman kanun su ruwa waɗanda suke ruwan zafi yushar bihi ma fi butunihim wal junub wannan ruwa suna ta yadda duk abin da ke cikin cikin su ɗan cikin su za su zubi kuma duka watan da ke ga jikin su za ta zubi Allah subhanahu wataala ya ga mu a cikin suratul waqi'a wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa zillin min yahmum la baridin wa la karim ya ga mu ma abuta littafin su a hannun su na hagu waɗanda su ne ɗan wuta za su kasance a cikin zayi za su kasance a cikin inuwa wanda take mai tsananin zayi da kuma ruwan zayi su ne ruwan shan su wa zillin min yahmu da inuwa ita ma wadda dukkan ta maimakin ta ba da sanyi zayi take ba Allah subhanahu wataala yake cewa la baridin wa la karim inuwan nan ba ta da sanyi kuma ba ta da karanci bata karba sunan ta na inuwa ba saboda dan adam yana neman sanyi ne duk lokacin da yake zafi lokacin da yanzu nan da ake wannan rana ana shan ruwa zaka gani kowa yana neman wani abu mai sanyi ya sa a jikin shi dan ya samu sanyi a cikin cikin shi ya samu sanyi a cikin gaɓuɓɓukan shi na jiki yanzu a haka zaka ga duk ga mutane ba kwance ga wasu cikin inuwa wasu dai inda ke da wani sanyi kowa na neman abin da zai sanya ya mai jikin shi Allah mai wakin sarki yace ya huta ba su da wannan inuwa inuwa su ma zahi ce kuma ruwan zahi su zahi ne kuma a cikin wuta zahi ne ke sa duk lokacin da suka nemi zahin wuta ya kai musu Allah subhanahu wataala yace suka nemi a ba su ruwa wasu kuma an hamim sai a ba su ruwan nan waɗanda suke masu zahi faqatta a kuma da sun sha waɗannan ruwan duk sai su tuttura musu da hanji Allah subhanahu wataala ce zaka ga mutuwa na zo musu ko ina lakin ba za su mutu ba za su dagwama a cikin wannan azaba wannan shine halin da ɗan mutu za su kasance Allah mai wajen sarki kadan daga cikin saboda a cikin surori masu zuwa za mu gani tanadi da Allah subhanahu wataala yayi na azaba wanda yake mai radadi ga waɗanda suka kasance sun kafirce shi da kuma waɗanda suka kasance sun dinga ayyuka irin ayyukan kafirai Allah madaukakin sarki cewa jaza'an musa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tagargade wa andartukum naran talazza ina yi muku gargadin wuta wanda take mai tsananin zafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya wa ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatu ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya ma al'umma, yana kan jinkansu, ya sani an je da shi sama ya nuna kadan daga cikin abin da Allah ya tanadi na azaba. Kamar yadda muka gani a jiya a cikin hadisin Isra, Allah ya gwada manzon shi wasu masu laifi fuka irin nau'ukan azaban da ake musu a gobe a kiyama. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta gargadi duk wani abu da ya san zai iya kai al'umma shiga shiga wannan wutai, manzo Allah sai da ya jawo musu kome da cewa su kiyaye shi, ji tsoron shi. Shi ne abin da malamai suke ta yi, wani zai ga an takura shi, wani zai ga an matsa mashi. Kullum wa'azi ko ina tafsiri nake, ko ina a masu wa'azi, in ya bude gidan radiyo ko ina yin wa'azi, ba komai ba ne, gargadi ne, isarwa saƙo ne. Masu yin wannan wa'azi wani ba mamaki babu abin da yake samu a cikin duniya karkashin wannan wa'azi sai abin da ya imani da Allah na saka mishi da alkhairi. Amma yana yi saboda abin da ya karanta ya sani, yake jan hankalin ƴan uwa, yake gaya musu gaskiya saboda soyayya ta tsakanin musulmi, saboda malamai su ne maganan annabawa. Yadda annabawan nan suke tausayawa, wasiyyar annabi ce cewa malamai su tausaya al'umma. To yana daga cikin wannan tausayin da jin kan mutane da malamai suke yi ta musu gargadi suna yi musu wa'azi. Amma wani sai ga wannan takurawa ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin azaba, azaba wanda take mai raɗaɗi, azaba wanda take mai zafi, wanda ɗan adam bai iya ɗauka. Yau ko wutar duniya aka ce ga ta an hura ta, za a saka a cikin ɗaki a kulmi a kunna wuta ba ta inda za ka yi, ka san ƙarshen azabin da za a yi ma a duniya ne. Ƙarshen azabin da za a yi ma a ce a yi rayu a je wa ka a cikin wuta, ƙarshen azabin babu abin da ya kai wannan zafi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadin azaba, ya gaya ma ku a fusar ku ji tsoron shiga wannan wuta, ku kare kanku daga shiga wannan wutan da iyalin narin wata wuta ce. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa quduha an-nas wal hijara, abinda aka hura wannan wuta su ne duwatsun da mutane, kuma a bakin wuta akwai mala'iku sojojin Allah wanda ba su saba ma Allah, duk abin da Allah ya umarce su su aikata shi suke aikata. Da Allah ya umarni a kama ka ajewa ka ciki, babu wani mahaluki da ya isa ya ce ka ajewa ka ciki. Shi yasa muka karanta a baya a ranar ma kowa ta kashe ki, yawmal firqul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli imrin minhum yawma idhin sha'anuhu, kowa lamarin shi ya dame shi saboda abin da ya gani na firgici, saboda abin da ya gani na azaba na tashin hankali. Allah ya ce jazaa'an musa, wannan azaba da aka yi tanadi, wani zai ji ta yi tsanani, wani zai ji ta yi tsauri. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jazaa'an musa, wannan sakamako ne wanda ya daidai da abin da suka kasance suna aikata. Kamar mai tambaya zai yi tambaya me suka kasance suna aikata, ya ce innahu kanu la yarjuna hisaba, su sun kasance waɗannan kafara ba su tsoron haɗuwarmu da su a wannan rana, ba su tsoron tsayuwa da hukuncin su. Wannan sakamakon wannan fasli, wannan ranar da manzo yake ta gaya musu cewa ku yi tsoron Allah, ku yi tsoron ranar da Allah zai tada ku, ranar da wani ɗa ba zai amfanar da uban shi ba, uba ba zai amfanar da ɗan shi komai ba. Wannan ranar da manzo Allah ya ta yi musu wa'azi ya ta cewa zo ku yi imani ku tsira ku rabauta, suke karyata shi suna cewa mai mahaukaci ne, suna cewa mabaki ne, suna cewa kaza kaza ne. Allah subhanahu wa ta'ala ce duk suna karyata ta, ba su tsoron wannan rana, sun yi tsammani ma wannan rana ba za ta zo ba, kawai ta sunniya ce, gata na ce suke. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari mutanen annabi Shu'aib suke cewa a basharun wahidin minna nattabi'u inna idhan la fi dalalin wasuq aulqiya alayhi dhikru min baynina bal huwa kadhabun ashir Allah mawaki sarki yace sayalamuna badal manil kadhabun ashir suke cewa shin mutun dai ne a cikin mu zamu bi aka zaba aka bashi annabta shi kadai zamu bi Allah subhanahu wataala ta ce cewa indai har suka yi haka su mabannata ne suna ganin su batattu ne idan suka mutun guda a ce mutun guda an turo shi da annabta ya zo yana ce musu su yi imani su bi Allah su bar bautan kumaka suka ce bal huwa kadhabun ashir kai shi ba komai ba ma ne makarreci ne wanda yake yayi kowa sharri makarreci ne kuma mai yawo ne da sharri Allah subhanahu wataala ce ka bar su sayalamuna gadan manil kadhabun ashir za su sani a ranar gobe a wannan ranar kenan ranar da Allah zai sa su a wutar jahannam innahum kanu la yarjuna sa to a wannan ranar za su sani cewa wane ne makarici me karneci wanda yake yawo da sharri kai ne ko su shi yasa Allah subhanahu wataala ya dinga lallashin manzon shi fa in kadzabu faqad kuzzibat rusulun min qabli za'u bil bayyinati wa zubur wal kitabi idan sun karyata ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kayin kama sun karyata annabawan da suka zo gare ka sun zo musu da ayoyi waɗanda suke bayyane sun zo musu da shari'a wadda take tayi daidai da su sun zo musu da hukuncin Allah wanda wato sarki amma duka sun juye kai sun karyata sun ki yin imani Allah wato sarki yake ga mu sun kasance basu yarda ba da wannan ranar suna ma karyata ta al-Imam Ibn Juzay yake cewa malamai suna cewa yarjun ai yakafu sun kasance la yakafu da ba su yin tsoron wannan ranar kamar yadda yau tasarrufin da yawa daga cikin mu dabi'u da ayyukan da yawa daga cikin mu za su fassara ma cewa waɗannan ba su tsoron wannan ranar zaka ga mutum yana aiki aikin da kai ka san wannan bai da lahira ko kuma ko yana tana ta bai yi imani da ta ba imani da gaskiya ko kuma bai tsoranta wanda zai ce masu sun yarda su ci anan a hana musu a can to wannan zaka sani ya kungurmun jahili ya jahili canki dan da ya san cancin da ya ce a hana mushi a nan a bashi a can so da yawa yau zaka gani wasu ayyuka da muke yi wasu tasarrufatin wasu halayen suna nuna cewa mu ma kamar mun yi irin na kafin inda mun kanu la yarjuna hisaba ba mu tsammanin cewa akwai hisabi sakamakon nan da Allah madaukakin sarki ya ce zai tada kowa ya yi kididdiga ya saka ma kowa da abin da ya kasance yana aikata za ka gani ayyukan muna nuna ba mu yarda ba akwai shi ko kuma komai yarda akwai shi to ba mu yin tsoron shi kamarin nan kawai dai muna ganin ana kai mutane ana rihi amma ba mu yarda ba da azabar da malamai suke gani akwai a ciki azabar nan ta wata jahannama wani bai yi to bane ya gani amma shi ma misalin halin shi yana nuna cewa asatirul awwalin ga tana ci ake kamar yadda kafirai suka ce ba asatirul awwalin tatabaha ayyatum la alayhi bukratan masuma suka ce ta tsunniyoyi ne na mutanen warko yan rubuta ta wani ke yi mai bitar ta saye da mareje shi ne sai ya zo yana ba mu labari yau musulmi ko ba mu da baki muka ce haka nan ba amma ayyukan mu da muke yi da yawa suna nuna mu ba mun ce haka za ka ga mutum wani ba ruwan shi da sallah matashi ne ya kai shekara 20 shirin da bai san ya ake wankan janaba ba bai sallah sai ya ga dama mace ba ta sallah kai tana cewa wai ita ba ta san ana sallah ba sai an yi aure kuma Allah ya karbar ki muke auren alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu mutum yana balaga alkalami ya hukan shi kuma wajibi ne akan shi ya je ya koyi ilimin da zai koya wa kanshi addini dan haka mun sha gai a nan kuma za mu maimaita saboda bukata babu hujjar da mutum zai ba Allah ranar gobe alkiyama ya mutu yana dan murni dan gari ya san yadda zai yi samu kuɗi kun boko ce ya san duk yadda za a yi zama dan boko ya san yadda za a yi ya nemi aikin gwamnati ya san yadda za a yi buɗe shago ya san yadda za a yi masana'anta ya san yadda za a yi ci abinci dukkan ya san yadda za a yi aure ya san yadda za a yi mallakin gida, ya san yadda za a yi mallakin mota, ya mallaki duk wani abu wanda zai kara mai jin dadin rayuwar shi, ya san yadda za a yi. Amma sai addini sai ka yi yana shi bai sani ba, bai da uzuri. Allah subhanahu wata'ala zai mishi azaba ranar gobe a kiyama. Saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa neman ilimi wajibi ne, malamai sun gayyi wajibi ne, duk wanda ya karɓa sunan shi na musulmi to wajibi ne ya nemi ilimin da zai gyara imanin shi da shi, da nemi ilimin da zai bauta ma Allah da shi. Allah subhanahu wata'ala bai turo ka bari ka yi aure duniya, bai turo ka bari ka gina gida, bai turo ka bari ka zama ma'aikacin gwamnati, bai turo ka bari ka samu kuɗi, bai halicce ka ba dan ka zama mai kuɗi, dan ka zama uba na diya, ko dan ka zama wani mai mulki. Allah subhanahu wata'ala cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ba halicci mutum ba da aljani ba dan koyi ba dai sai dan su bauta. Ibada ita ce farko, ita ce gaya, ita ce abin da ya dace kowa ya ba muhimmanci, ka yi duk wani abu da zai biyo baya. Idan ka mutu talaka, Allah ba zai tambaye ka ba a cikin kabari ya kai ka mutu talaka. Idan ka mutu baka taba aure ba, matukar ka kama kanka baka yi albasha ba, Allah ba zai tambaye ka me yasa ka mutu baka yi aure ba. Idan ka mutu baka da mota, idan ka mutu baka da gida, idan ka mutu baka mallaki komai ba a duniyan nan, Allah madaukakin sarki ba zai tambaye ka ba. Amma kana shiga kabari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu abu na farko da za a ware mu cikin ka shine sallah. Idan ta cika ka jira, idan kuma bata cika ba za ka shiga cikin tashin hankali, har ka mutu a sa ka dubar jahannam. Kenan mai hankali shi zai tsaya gani mi yadda ce ya fifita duniya shi ko lahira. Da haka neman ilimi matasa, ilimin addini ba dole sai mutum ya zama malami ba, ba dole sai ka zama malami ba, amma dai ilimin da za ka bauta ma Allah, za ka yi sallah, za ka yi tsarki, za ka san hukuncen Allah, ka san kaza halaka ne, kaza haramu, to wajibinka ne ka neme shi. In ya so sauran da tambaya kana iya rakawa, abinda ya shige ma radda bukatar shi ta zo sai ka tambayi malamai su gaya ma. Amma kana matashi shekara 20 tsakiyar garin Marani ka ce baka iya sallah ba, ko baka iya alwala ba, ko baka iya ruka ba, ko baka san yanka ma aljani ba, jini shirka bautan wurin Allah wanda ba Allah bane, wannan ba uzuri bane, baka da uzuri. Zaka mutu ranar gobe a kiyama ka tuntukanka cikin kafirai, tuntukanka cikin ɗan wuta. Allah madaukakin sarki ya yi mun misali, shi yasa Allah ya ce innahum kanu la yu'minuna sa'a, dan dai su sun kasance a gidan duniya suna karyata wannan rana, ba su tsoron ta, suna tsammanin ma kwata 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 ba su kawo ta a cikin kanta, a cikin kansu suna tsammanin ba za ta zo ba, suna ganin annabawa da ke gaya musu, da malamai da suke zuwa su gaya musu su ce kakka yi zina, sai gani wancan malamin bai san yadda duniya ta tsaya ba, kakka cire ba sai a ce malam dan bai da kuɗi ne, bai san inda duniya ta tsaya ba. Ai yanzu bai yiwuwa kai kasuwanci, bai yiwuwa kai hulɗa, ba kai hulɗa da banki ba ka cire ba, ranar gobe a kiyama za ka gaya ma Allah wannan amsa. Allah subhanahu wataala ya hana, ya ce idan ba ku bari ba fa'adhu bil harbi min Allah wa rasulih, idan ba ku bari ba, ba ku bar cin riba ba, to ku sani kun shirya yaƙi ne da Allah da manzon shi. Anan kuma zan ƙara jan hankalin ƴan uwana matasa da mata a cikin gidaje, wannan bashi da mutane suke ci na ɗantar mu da sauransu ribatin sirfan, ita ce ma ribar jahiliya wanda nassoshi suka zo suka harama, ita ce ribar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana shi ya ce ala wa inna ribar jahiliya mawdu'atun tahta qadamayya hatta, lalle riba tai mutanen jahiliya waɗanda suka kasance suna yi, ka ba ni rancen 20 idan na tashi mai dama in ba ni 20 da yaba ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce wanda yake ya sanya karkashin kawon shi. A yau zaka ganin mutum kawai yana zaune bai da kuɗi a wayin shi, ba lura ba, ba dole ba, kawai sai ya ci bashi, idan ya tashi biyan wannan bashi sai ya biya 20 da yaba ka, wannan riba ce. Ware ka nemi dan uwanka wanda yake kusa da shi ka ce ya ranta ma, ko mai shafshafin in ya san ka kaje ka ce ya baka dala 20 gobe ka hawo shi, ka san 20 kan bashi saboda malamai suna cewa duk bashin da ya jawo amfani to wannan bashin bai bane ka sa a kanka duk wanda zai ce wa zai ranta ma kudi amma idan ka tashi mai da mushi zaka mai da mai da wani abu sama da abun da ya ranta ma to wannan riba ne wanda Allah subhanahu wataala ce idan mutane su bari ba to su sani sun shirye yaki ne da su da Allah da manzo yau gore shugaban kasa aka ce zaka yaki ka san ba zaka ci nasara ba bai zai zaka yaki da Allah madaukakin sarki wanda a hannun shi laka take a hannun shi lafiyar ka take a hannun shi cin shi ka da shan ka suke dukkan wani motsin ka ya tai hitsarin ka ta bayan garin ka a hannun shi idan ya gira mai tsari kadai idan ya rike ma zaka kasance cikin azaba dan haka sai mun yi hankali amma zaka ga mutane da an ce musu sai kaji ana mutane malamai ba san abin da suke inda mun kanu la yatuna isa to sun kasance ba su tambaya ba su tsammanin waɗannan abubuwan da suke ganin kamar dole ne zamani ya sa yanzu mutane suna ganin zamani ya yi ƙarin shara sai ka ji an ce ai yanzu zamani ɗaya shi bai iya sa mata doka ya ce zamani gidan shi bai iya sa doka ya ce ai zamani ne kasuwancin shi bai iya sa ya yi yadda Allah da manzon shi ya koya ya ce zamani komi na shi zai sa abin da shari'a ta hana sai ya ce zamani saboda yanzu a gurin shi zamanin ya yi shari'a waɗannan irin wannan su inda hukanu la ya rujuna isa sun kasance ba su tsammanin akwai isa ne Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tada su ba ya tambaye su irin waɗannan abubuwa duk sun ɗauke su ƙananan abubuwa ne ba komi ba ne ranar gobe da kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tike su zai tambaye su manzo Allah ya gaya mu cewa kawuwan ɗan adam ba za su kushe ba a farfajiyar alkiyama kowa ya san makomashi wuta ko aljanna ba ce sai an tambaye shi abubuwa kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai an tambaye shi an umrihi fi ma amta sai an tambaye shi rayuwar shi shekarun da aka bashi a cikin miyar bada su za a tambaye shi dukiyar shi min aina tasabbab wa fi ma anfaqa sai an tambaye shi dukiyar shi ina ya same ta kuma ina ya ciyar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya mu abubuwa dewa a cikin hadisi daban-daban cewa baki ɗin mutane kowa zai tambaye su kiyan da ya bashi al'umma gidanka da duk wani wanda ke karkashinka kai ka ce zamani ba kuma Allah da zamani ka bi dokokin Allah a bisa abinda Allah ya shar'anta a bisa koyarwar manzo Allah saboda ranar gobe da kiyama Allah zai tambaye ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiya mu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi sallimamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa mas'ulatun 'an ra'iyatihi wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku kowa Allah ya tambaye shi yanda ya bashi manzo Allah ya gaya mu cewa shugaba za a tambaye shi al'ummar da yake shugabanta za a tambaye shi yayi adalci a ciki ko bai yi adalci ba uba za a tambaye shi kidiya da aka bashi da gidan shi ya kula da su wannan amana da Allah ya bashi ya sauke nauyi ya tarbiyyantar da su tarbiyya ta gari ko ko bai yi ba haka mace a cikin gida ita ma makiyayi ya ce idan mijin ta bai na ta kula mai da shi ta kula mai da dukiyar shi ta kula mai da tarbiyyar da yake shi saboda ranar gobe da kiyama ita ma Allah zai tambaye ta wannan amana da ya bata haka ya ba a cikin dukiyar ku ban gidan shi shi ma amana ce Allah subhanahu wataala ce zai tambaye shi wannan amana yayi haƙiƙi yayi gaskiya ko yayi zalunci manzo Allah ya ce dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku za a tambaye ku makiyaya za a tambaye ku kiyar da aka ba sai sa Allah ya rubuta sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allahu wa rasuluhu wa taqulu amanatukum wa antum ta'lamun kada ku yaudari Allah da manzon shi kada ku ci amana Allah da amanin manzon shi alhali kuna masu sani saboda amana ce wannan addinin da muka dauko amana ce inna aradna al-amana ala as-samawati wal ardi wal jibal fa baina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wannan addini da muke yi amana ce muka dauko a wurin Allah cewa za mu yi shi za mu aiwatar da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ban kasa ya halicce mu dan mu isar da wannan amana
da haka duk wanda yaci wannan amanar ranar gobe kiyama Allah zai dauke shi da haka sai mu gyara hali Allah mun wata sanke yace innahu kana la yuridu insa wannan da yi na warko da suke suka kasance cikin wannan gungurmin azab wa kadzabu bi ayatina kita Allah mun wata sanke yace mun suka karyata ayoyi ayoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da su duka suka karyata kira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu zo ku yi imani ku bar bautar salati da uzza ku bar bautar gumaka ku bar bautar shehunne ku bar bautar alshe ku bar biyan malamansu duk ku bar wadannan abubuwan sai suka kasance suna karyatawa sai ka ji yanzu mutun yana mamaki wai ya za a yi ka zauna haka nan ba ka da madogara akwai madogara da ta wuce Allah wani har mamaki yake kai dai wancan mutanen da kake yin suna bi ka bar su baka san me suka koyi cikin aljihuwansu ba ko me suka sha ko me suke sa cikin jikinsu shi ya gama yin imani in ba ya sa wani abu cikin jikin shi ba ko ya kawo wani kai a cikin gida ya aje to Allah subhanahu wataala ba zai kare shi ya mance da cewa a cikin cikin mahaifin shi babu wani kai babu wata laya babu wani icce babu wani abu da aka bashi babu wani garin magani babu wani abu da ko shi tattara hayyar rayuwa ta tare ya yi zo duniya babu Allah subhanahu wataala ne ya kare shi amma sai bayan ya zo duniya da ya zo santir ya zo kuka ya ne balle ta kan bayan ya zo ya rayu Allah subhanahu wataala ya buɗa mishi ya yi mishi arziki a lokacin da zai dinga tunanin cewa wannan arzikin dole sai ya nemi abin da zai kare mishi ka ga wannan shirme ne jahilci rishin sanin Allah ne idan mutun ya san Allah ya dogara da Allah bai tsoron wani abu babu wanda yake sai yi maka wani abu dan adam bai sai cutar da komai ba Allah subhanahu wataala ya ga mu cewa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fala radda li fadli Allah subhanahu wataala idan yayi nihin ka da wata annoba yayi nihin ka da wani bala'i babu wanda yake sai sa ka sa wannan bala'i yake samu babu shi a wannan shi yasa zaka gidan da ke da kai da kawan da layin kuma barawo ya shiga ya sace tumakin gidan ina kai Allah subhanahu wataala ne ya gada ma a sace su dole za a sace su mutun yana sanye da damu za a tafka mishi mararka kuma ya kasa rama ina damu an ce mishi idan ya sace babu wanda ya isa ya buso ya mare shi amma yana sanye da shi wani zai mai mari goma ko dai bai isa ya rama Allah subhanahu wataala ce idan yayi nihin ka da fitina yayi nihin ka da wata musiba to babu wani mahaloki a ban duniya da yake sai ya yi maka wannan musiba kuma haka idan yayi nihin ka da alkhairi babu wani dan adam da yake sai ya hana wannan alkhairi da sani sai Allah subhanahu wataala ya samu ya baka wannan alkhairi da haka dan kai kudi dan ka samu matsayi ka tsaya ka dogara da Allah ka kai wajen kowa da yake baka tsaya haka shi wajen kowa da yake tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu zikirin rika wadanda idan mutun ya rike su ƙarya ce wani mahaluki ya iya cuta shi da wani abu su da yawa je ku tambaye malaman sun ba ko kuma su masu yin sun ba zaka ji ya ce nayi tayi wajen wani na kasa cin nasara saboda ni zaka cin nasara saboda shi ya rike Allah kai kuma ka rike wani abu wanda ba Allah dan haka samun mutum da alkhairi ko samun shi da sharri ba kowa ke yin shi ba sai Allah madaukakin sarki kai da ka zo duniya baka da kowa baka da komai Allah yayi maka arziki to Allah subhanahu wataala shi zai kare ma wannan arziki idan ya gada ma wannan arzikin ya kare ko aljanni dubu ke gane ka wannan aljanni a wannan arzikin sai a zo takkai gobara da ta kama shi ko kuma barai su shiga da aljannin da ka da komai su sace maka duk da aljanna duk da layin da komi da aka baka saboda ba su da umwani komi ba su da kare ka daga komi amma Allah subhanahu wataala yana barin mutane saboda sunnar shi duk lokacin da mutun ya ta'allaka da wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan ta'allaka da shayi mukila ilai duk wanda ya ta'allaka da wani abu ya samu rashi wanga abin shi zai ba da kariya Allah sai ya bar shi da wannan abu amma manzo Allah ya yi madan Ibn Abbas wasiya yake ga ya mushi cewa ka bi sani
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله ولئن اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله رفعت الأقلام وجفت الصف اجتي مشكسا دا الأمة لا ستطور باكي دينس أبو ساس أمبانت دكي دولنا ba za su yi amfanin da kai da gobe ba sai abin da Allah ne ya kaddara da haka su da yawa za ka gani uba da kuɗi amma ɗan shi biyu mai kuɗi nawa ya mutu ɗan shi nawa ya zaune kuma gida nawa gidan talakawa Allah ya yi masa idan wannan bai da alaƙa da al'umma ko kuma bai da alaƙa da gani ko wani Allah maɗaukakin sarki ne yana badawa ga wanda ya ga dama kuma ya amshi ga wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama haka da al'umma za su tattaru baki ɗaya abu za su cutar da kai da wani abu Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta da haka ka sani rufatul aqlam an riga an ɗauki al'amma Allah ya riga ya kaddara duk abin da ya ga dama ya kaddara shi wajafa su kuma takardun da aka yi rubutu a musu sun riga sun rubuta Allah subhanahu wataala ya ga mu kaddamu bi ayatin kitab sun karyata ayoyin karyata sun ki imani ko kuma sun yi imani amma sun nuna addinin da bai isa ba shi kadai ya zama fita a gare su ko ya roma za Allah ba ta isa ba ita kadai ta zama fita a gare su dole sai sun gama da shirke-shirke dole sai sun gama da biyan malamai dole sai sun gama da kaza dole sai sun gama da kaza Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine da Yesu saboda wannan ne Allah ya musu tanadin wannan azabin mai radadi da su ciki Allah subhanahu wataala ya ce kullu shay'in asnahu wani kuma mun riga mun kirkira shi wannan kuma sai ka zama tashi da gobe idan Allah ya kawo sarki ya kai mu abinda muka rubuta ne dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana subhanahu wataala ya yi mana shayyin Allah